أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوا wannan darasi na 134 na karatunmu da muke yi a cikin Al-Jami'u Sahih Al-Musnad na Al-Imam Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahmatullahi alayh yau 19 ga watan Jumadal Ula hijira annabi sallallahu alayhi wa sallam ta 442 wanda ta daidai da 3 ga watan 1 shekara ta 2021 ta miladiya yau zamu tashi babi na 48 a cikin kitabul azan na wannan littafi mai albarka hadisi na 684 babu man dakhala li umman nas na'am na'am Imam al-Bukhari yace babu man dakhala li umman nas babu wanda ya shiga sallah domin yayi ma mutane limanci fa jaa al-imam al-awwal sai limamin farko wato ma'ana ratibi sai yazo fa ta'akhkhara al-awwal sai shi na farkon wanda ya shiga yayi ma mutane sallah sai ya koma da baya aw lam yata'akhkhar koma bai koma da baya din ba jazat salatuhu sallan limamin idan yazo ya shiga shi al-ratibin ya bada sallah ya ci gaba da sallah sallar ta yi Imam al-Bukhari ya yanke hukunci akan wannan matsalar saboda karfin dalilin a wajensa duk da matsala ce mai sabani kamar yadda zamu gani na'am to a cikin wannan akwai wato hadisin Aisha anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annab sallallahu alaihi wasallam wannan ishara ne ga riwayar urwa na hadisin da ya gabata cewa falamma ra'ahu abubakar ista'akhara da sayyidina abubakar ya ga annab sallallahu alaihi wasallam sai ya ja da baya to haka wannan shine shahidi ɗaya daga cikin dalilai akan wannan tunda da annab sallallahu alaihi wasallam ya zo ai ba da shi aka fara sallar ba ko sai sayyidina abubakar ya koma da baya annab sallallahu alaihi wasallam ya masa ishara ya tsaya inda yake ya zo ya zauna kusa da shi ya ci gaba da sallah yayi sallah ba da shi aka fara ba amma yayi limanci sayyidina abubakar kuma ya bi shi su kuma mutane suka rinka bin sayyidina abubakar ya zama to sayyidina abubakar a lokacin da shi maimakon liman ya koma mamu sai dai ya zama to muballi musmi' zakara mai sanar da su limancin liman na'am hujja shine ai yace over talk wancan satin ne kace sin yi switching modibo sin yi switching go to ai ba za ka ce switching ba tunda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ai da ba mamu bane ya koma liman inda shi mamu ne ya koma liman sai na Abubakar yana liman ya koma mamu shi za ka ce sun yi switching na'am
Gracias.
التفت إليه. نعم. عبد الله بن يوسف كن سين شيني التنيسي صاحب مالك، مالك كما الإمام. عن أبي حازم، أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج، ونمي هكما الأعرج التاجعي الزاهد غرغوني، أما الله متوفتين سركي ياباشي هكما سبو ديوين إبادة ديوين إلي. عن سهل ابن سعد الساعدي، سهل ابن سعد الساعدي daga cikin kananan sahabbai wanda yake shine akhiru sahabati mautan bil madina, shine karshen sahabbai da ya rasu a madina. Anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zahaba ila bani amr bin auf, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi zuwa ga unguwar banu amr bin auf, li yusliha bainahum. Banu amr bin auf kabila ce daga cikin kabilu guda biyu na madina. Kun san madina akwai kabilun a kabila guda biyu manya, Aus da Khazraj. To banu Amr bin Auf su daga Aus ne suke, kuma gidajen su a Quba yake, unguwar su a Quba take. Can wajen su Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka, ya fara sauka yayin da ya iso Madina. To sun yi sabani tsakanin su, kamar yadda ya zo a cikin wata riwayar, wato wanda zai zo a cikin Kitabu Sulh, a cikin Bukhari, har ya kai suka rinka jifan juna da duwatsu gidajensu. Saboda haka irin wannan yana faruwa, ba ma'asumai bane. Suka yi wannan sabani tsakanin su, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi dan yayi sulhu tsakanin su. Sahanati sala, sai lokacin sallah yayi, an bayyana cewa sallar sallar la'asar ce. Faja al mu'adhdhin ila Abi Bakr, sai bi kiran sallah ya zo wajen Abu Bakr. An bayyana mai kiran sallar kamar yadda muka sani dai Bilal ne. To akwai riwaya da ta sarraha cewa sai Bilal ya zo ma Abu Bakar, faƙala a tusalli linnas fa uqim, za ka yi ma mutane sallah domin na yi iƙama? Ƙala na'am, ya ce eh zai yi. Wa kana fa salla Abu Bakar, sai sayyidina Abu Bakar ya yi sallah. Fa ja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo, wan nasu fi salla, alhali mutane suna cikin sallah. Fa takhallasa hatta waqafa fi saf, sai ya kutsa sai da ya tsaya a cikin sahu, ma'ana sahun farko. Fa saffaqan nas, sai mutane suka yi tafi, suka rinka tafi, ma'ana suka buga hannunsu yadda dai ake tafi. Wajen sifar tafin, waɗansu sun ce sun buga tsakiyar hannunsu da cikin hannu, wato tsakiyar tafi da bayan hannu, wato na dama da na hagu. Amma ko ai haka, ko ai haka, ko ai haka, duk tasbik ne, duk tafi ne, kowanne daga cikin guda uku duk zai iya zamantowa tafi. Amma wanda suka yi tafsili suka ce na mata shi ne haka, na maza kuwa shi ne da bayan hannu da cikin hannu, babu dalili a kan wannan, la luga wala a cikin shari'a. Fa saffaqan nas, sai mutane suka rinka tafi. Wa kana Abu Bakrin la yaltafitu fi salati, shi ko Abu Bakar, sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu, ya kasance baya waiwaye a cikin sallarsa, saboda khushu'i da yake kiyayewa a cikin sallah. Falamma aksara an-nasu at-tasfiq iltafat, yayin da mutane suka yawaita tafin nan, iltafat, sai ya waiwaya. Fara'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa ashara ilayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an imkut makanak, sai annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa ishara cewa tsaya a inda kake, tsaya a matsayinka, da ishara yayi masa ba da fada ba, wato kamar yaya kenan, wato ka tsaya a matsayinka. Wannan fa ba haka yake ba, wannan ittihadi, dan kar ku ce musalsal ne, hadisi musalsal ana fadan yanda yayi, wannan ku hadisin bai fadi yanda aka yi ba, ittihadi ne, ba haka hadisin yace ba. Falamma sai farafa Abu Bakrin radiyallahu anhu yadayhi, sai Abu Bakr radiyallahu anhu ya daga hannayensa biyu sama, fahamidallah, ya gode ma Allah, amma alama amarahu bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min zali, akan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi da shi na wannan, cewa ya umarce shi ya tsaya ya limanci, alhali shi yana cikin sahu. Wato wannan ni'ima ce babba da a cikin sallah ya yi godiya ga Allah, ya ɗaga hannunsa sama ya yi godiya ga Allah a cikin sallar kuma fa. Kuma duk Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yana gani. Saboda haka kaga duk wani ya nuna ya halatta a yi haka kamar yadda za mu gani cikin fawa'idul hadith. Thumma ista'khara Abu Bakr hatta istawa fi saf. Sannan sayyidina Abu Bakr ya wato ya jinkirta ya koma da baya har sai da ya daidaita a cikin sahu. Wa taqaddama Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa salla. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce gaba yayi salla. Falamman saraf yayin da ya sallama قال فيك يا أبا بكر يا كي أبو بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك ميهناك كتايا أمكانك عند نؤمر تيكا فقال أبو بكر في أبو بكر يتي ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بايا كثن شواجة لن أبو قحافة يسلى أقب من ذا الله صلى الله عليه وسلم خدوبه قيند يبسفن ككنسا لن أبو قحافة وتبكوا بنيشي wane shi yayi sallah gaban wane dan Abu Quhafa yayi sallah gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dubi tawali'un sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu bai ma kira kansa bai ce baya cancanta ga Abu Bakar shi waye da har zai kira kansa gashi ana maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku duba irin wannan ladabi kuma fa abokinsa ne tare suka taso tun suna yara kullun suna tare amma saboda irin abinda Allah ya sanya ma sayyidina Abu Bakar na imani da gaskatawa shi yasa aka kira shi as-siddiq yake kiyaye irin wannan ladabi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma li ra'aytukum aktsartum at-tasfiq me yasa naga kunnan yawaita kaki sannan yace man rabahu shay'un fi salatihi wanda wani abu yazo ya same shi wanda yake sanya masa wanda wata damuwa tazo ta same shi a cikin sallarsa fal yusabbih to yayi tasbihi wato yace subhanallah fa idza fa innahu idza sabbah untufita ilayhi domin shi idan yayi tasbihi to sai a waiwaya a ga menene ke tare da shi wa inna matasfiq lin nisa kafi na mata ne kawai to zamu zo masail din wannan hadisin wanda suna da yawa na farko dai kun ga wannan hadisin ya nuna cewa mustahabbi ne shugaba yayi sulhu tsakanin wato bangare biyu na musulmi idan sabani ya faru tsakanin su idan ya zamanto suka yi sabani rigima ta barke tsakanin musulmi to ya kamata ga shugaba ya je ya sulhu tsakanin su kuma haka wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake tabbatar da cewa shugaba ne amma kana mutane suna karkashin ka suna ta rigima tsakanin su kai ka zira musu ido ku ci kanku ko in tai zafi kwa sasanta kai ba za ka zo ka sasanta ba to nan ka tozarta haƙƙin shugabanci haƙƙin shugaba idan mabiyansa suka yi sabani ya zo ya daidaita su saboda dan haka aka sa shugaban ai saboda shi shugaba shine wanda yake wato abin da yake maslaha a cikin haduwarsu zai tabbatar musu da ita abinda take barna zai musu maganinta akwai maslahar da ba za ta samu ba sai an hadu to daga cikin wannan maslahar da ba za ta samu ba sai an hadu shine idan aka yi yawa abubuwan da za a iya tabbatarwa saboda karfin yawa in aka rabu a ɗaiɗaiku ba za a yi ba to kuma in aka zo aka hadu din nan to dole sai an samu sabani idan aka kyale wannan sabanin sai yawan ba zai amfani ba yawan sai ya zamanto masifa amma idan aka ki in aka bari in ba a bari wato an tozarta alfar wato wannan amfani da maslaha da ke cikin yawan ba ta hanyar a yi sabani wanda karfi zai tafi kamar yadda Allah ta'ala ya ce wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum kada ku rinka jayayya sai ku karaya kuma karfinku ya tafi wannan ita ce tabi'ar sabani to shi yasa shugaba ba zai bar wannan ba shugaba baya barin wannan kowane irin haduwa ne wato ko kungiya ce aka kafa idan irin wannan ya faru yau sau da yawa za ka samu wannan bangaren da wannan bangaren to shugaba wajibi ne ya yi sulhu tsakanin su kuma mustahabi ne ma ya tafi har wajen su ba ya ce ku zo mai sulhu tsakanin ku ba sai ya kira su ba ya tattaka ya tafi kuma ku duba ku gani muhimmancin yin wannan sulhu har ya kai ya zuwa ga jinkiri wajen sallah domin kamar yadda ya zo a cikin sunan Abi Dawud a wannan riwayar wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma Bilal yace ya Bilal in hadaratis salah wa lam ati famur ababakr yusalli dinna idan sallah lokacin sallah yayin banzo ba to ka umarci Abubakar ya mu mutane sallah to wannan me ya nuna mana ya nuna mana yanda ya dauki sulhun nan cewa har sulhun zai iya sanya shi wato zai iya sanya shi ya rasa sallah a farkon lokacin ta wanda ita ce al'adarsa wajen sallar la'asar yana yin ta ne a farkon lokaci yadda ma har mutum zai je karshen Madina ya dawo rana bata fadi ba to da ka a farkon lokaci yake amma kaga har ya fifita wato yayi sulhu akan yayi sallar la'asar a farkon lokaci wanda ya nuna muhimmancin ta kuma ya fifita ya zamanto yayi sulhu tsakanin mutane da shi ya je ya bama musulmi sallah ya zamanto sun yi sallah a bayansa saboda maslahar da ke cikin sulhu din to sannan daga cikin fa'idodin da ke cikin wannan hadisin shine idan matsalar da Bukhari ya kawo idan liman ratibi ya zo ya tara an tayar da sallah ko da izininsa ko babu izininsa to ya halatta a gare shi ya wuce gaba ya yi sallah shi na'ibin da ya kama sallar ya koma ya shiga cikin sahu shi liman ya ci gaba da sallah shi ne wanda zahirin hadisin nan ya nuna to yawa to akan wannan shi Bukhari kun ga ya yanke zaɓinsa kenan kuma wannan ra'ayin na Bukhari shi ne mazhabar Shafi'iyya kuma fuska ne a mazhabar Hanabila haka dalika an rawaito ta daga Ibn al-Qasim daga cikin malaman Malikiya amma na bincika ban ga maganar Ibn al-Qasim ba abinda kawai ya rage wata kila Ibn Abdulbar ne ya kawo ta a cikin al-Istifkar don ban samu duba al-Istifkar ba amma a cikin mudawwana da an-nawadir wa ziyadat da al-bayan wa at-tahsil duk ban ga maganar ta Ibn al-Qasim ba amma sun danganta shi Ibn Hajar ya ambaci wannan maganar daga Ibn al-Qasim haka Ibn Rajab a cikin sharhin sa na Bukhari saboda haka riwaya ce tabbatatta daga Ibn al-Qasim la'alla masdarun su Ibn Abdulbar ne to kun ga waɗannan malamai manya guda uku da Shafi'i wanda yake shine malaman mazhabarsa gabaki ɗaya suke akai da fuska a wajen Imamu Shafi'i a wajen Imamu Ahmad da shi Imamu Bukhari wanda ya yanke bai yi ishara ma ga sabani ba ya yanke kawai da kuma abin da aka ruwaito daga Ibn al-Qasim cikin Al-Majiran Malik duk sun tafi akan cewa liman zai iya yin haka amma Ibn Abdulbar ya ruwaito daga mafiya yawan malamai cewa wannan khususiyya ce khususiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke gaskiya ne saboda me za ta ce gaskiya ne liman ratibi yana da matsayi wane ne liman ratibi shine wanda sarki ya nada shi ya zama liman ko wanda ya gina masallaci ya sanya shi wakafi shi wanda yayi wakafin yace ga wanda zai zama liman dan haƙin wanda yayi masallaci ne ya ayyana wanda zai zama liman shi wanda yayi wakafin masallaci yace ga wanda zai zama liman to wannan ratibi ne to wanda yake da wannan matsayi ai wato nadi ne na liman kamar yadda kuke gani wato mutane suke da sha'anin sarauta to haka limanci yake shi ma nadi ne matsayi ne dan haka idan aka zo wajen sha'anin sallah sultanin sa ne shi yasa idan liman ratibi yazo an yi kiran sallah ba wanda yazo sai ya sallah shi kadai to yayi jam'i in mutane suka zo sai dai kowa ya sallah shi kadai ba za su yi jam'i ba yayi shi idan aka yi kiran sallah wani ya je ya ja sallah ba da izinin liman ratibi ba kuma ba da wata maslaha da ta hukunta haka ba kamar a san kan cewar shi liman ratibi ba zai ki ba ko kuma akwai wani izini da ya bayar am gaman me in ba da haka ba yayi shi shi ta bata daga cikin matsalolin da za su zo Ibn Hajar ya kawo ta a cikin sharhin nasa to amma kamar yadda muka ce Ibn Abdulbar ya ce wannan khususiyya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam to amma menene asali a abinda aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kun ga dai wannan a Bukhari yace fihi an Aisha ko ya kawo hadisin Aisha a rashin lafiyarsa ta karshe ga wannan hadisi na Sahal ibn Sa'ad at-Sa'idi lokacin yana nan da lafiyarsa al-asl a cikin aikin annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka ruwaito menene yake nunawa al-uswa ai koyi da shi ba a cewa wannan hususiya ce sai in dalili ya zo wanda din yace hususiya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam me dalilin sa ya kawo dalili aha kaga abin da yake dada nuna uswa din kenan to amma ai duk za su ce ai dan annabi ne sallallahu alaihi wasallam za su ce dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am ba hususiya ba za a ce hususiya ba bidalil cewar a hadisin dawowa daga yakin Tabuk hadisin Mughira bin Shu'ba da annabi sallallahu alaihi wasallam yaje ya kama ruwa yaje nesa da inda runduna take ya kama ruwa Mughira bin Shu'ba ya zuba masa ruwa yayi alwala yazo sai ya tarar tun kaddamar da Abdurrahman ibn Auf yayi sallah sai ya shiga cikin sahu ya samu raka'a daya ya cika raka'a daya bai wuce gaba yayi sallah din ba saboda haka wannan ya nuna mana ne ya nuna mana abinda yayi yana nuna hususiya ne ko yana nuna cewa ya halatta ayi wannan domin gashi ya halatta ma kada ya wuce gaba ya zo ya shiga cikin jama'a ya halatta saboda haka kaulin Bukhari ni ina tare da Imam Bukhari ana na'am la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasulihi to wai khususiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ce saboda Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasulihi kada ku wuce gaban Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam to me raddi akan wannan hadisin Abdurrahman bin a wannan hadisin ma akwai raddi ko babu raddi menene raddi yace masa tsaya a makaninka ko ba haka ba ya umarce shi da tsaya ya nuna cewa wannan ba taqaddum ba shan gaban Allah da manzonsa bane sallallahu alaihi wasallam saboda haka a dauki wannan akan al-uswa shine aula amma mutane da dama in aka yi yanzu a masallacin nan aka zo aka sai a ce kaga al-furqan wata irin sallah da kike yi sallar jemage wato kamar karan mota inda sai mota ta tashi sannan zai hau wato sai an fara sallah sannan liman ya zo ya shiga na'ibi sai ya koma baya liman ya ci gaba da sallah mutane ba za su gane wannan ba to amma gashi ita ce mazhabar Bukhari kuma daga cikin jigon malaman mazhabar Malik ibn al-Qasim shi ma ra'ayinsa kenan to na'am zai haddasa fitina wace fitina za ta zai haddasa in nabiyin bai yarda ba saboda me zai haddasa fitina ai wannan shi idan nabiyin yace bai yarda da wannan ba ya nuna kan cewa bai cancanci limanci ba saboda girman kai ne zai sa shi wannan jiji da kai an sanya an galiman wanda shi aka nada shi ne haƙƙinsa don wani uzuri ya zo masa bai zo ba kai ka fara sallah ya zo kuma ba za ka koma ba ashe wata ran in yana nan din ma sai ka wuce gabansa na'am kuma na'am ahsan to a ina ya same su a farkon raka'a ko sun wuce anan iskalin zai kasance idan da ya zo sun yi sallah raka'a daya ya zo ya same su a ta biyu ya zo ya shiga to ya zaki sai su zauna su jira shi ya cika ta ɗayar sai sallama tare kamar eh to ko kamar yadda aka yi a salatul khawf kamar yadda salatul khawf take muna da asali shine salatul khawf shi yasa malik ma rahmatullahi alayhi kamar yadda yake a cikin al-mudawwana idan liman alwalaka ta kare da ya tashi istikhlafi da ya tashi jawo wani kun san in alwalan liman ta kare zai iya jawo shi da aiki ko kuma yace ina wani wani zo ka wuce kai sallah zai iya magana tunda shi sallar ta saka riga ta gama ta kare dan haddasi ne in dai da hako ne yayi shine ba zai yi magana ba amma idan alwalar ce ta kare in yayi magana babu komai to sai yayi istikhlafi ya kirawo wani ko ya janyo wani sai zamanto wanda ya janyo masbuki ne shi kansa ba da shi aka fara sallar ba yana jira ne a idan da sallah ya tashi ya cika raka'a daya saboda haka wannan raka'a da liman yake alal misali ya jawo shi a raka'a ta farko a ya jawo shi a raka'a ta biyu ita kuma ita ce raka'a ta farko ko ba haka ba to idan ya zo yaya zai yi shine malik yace sai ya sallah ya cika musu a bisa kasa sallar da yake yi su kuma su bi shi a haka idan ya kai raka'a ta ƙarshe ta uku wanda za ta zamanto ta uku wanda zai miƙe zuwa ya kawo raka'a ta hudu sai su zauna sai su jira shi ya kawo raka'a ƙarshe ya zauna ya tahiyarsa ya salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai su bi shi su sallama in ya sallama sai su sallama saboda haka wannan ita ce mas'alarka kuma asali shine salatul khawf na'am wato wannan yana nuna cewar idan wani abu ya samu liman ya fita zai iya dawowa kenan kwarai zai iya dawowa ya dawo ya ci gaba da sallarsa kamar haɓo kamar idan liman yana haɓo zai fita ya je ya wanke jini mun ga haɓo ba zai karya masa alwala ba ya je ya wanke jini ya toshe jinin yadda ba zai rinka zubowa ba sai ya dawo wanda ya zo ya zamanto khalifan sai masa istikhlafi sai ya koma cikin sau sai ya dawo sai ya wuce ya ci gaba da sallah amma a bisa mazhabar Shafi'a da wannan mazhabar Bukhari nasi akan ne inam akwai lokacin da ya fita ne ya je ya dawo ai ban san wannan nasi ba da ya fita ya je ya dawo illa dai wannan da hadisin Aisha na rashin lafiyarsa na ajali sai kuma wannan hadisin na Sahal ibn Sa'ad a cikin wannan hadisin akwai bayyana falalar sayyidina Abu Bakar akan dukkan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yadda musamman idan aka ce shi Bilal shine yaje ya samu sayyidina Abu Bakar bisa ijtihadin sahabbai suka ga waye kamata su kaddamar wanda ya nuna kan cewa hatta a cikin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam shi suke kaddamarwa to ala ayi halin ko da ijtihadi suka yi ko kuma Bilal ne yayi bisa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam duk da yana nuna falalar sayyidina Abu Bakar idan da ijtihadi suka yi wanda yake shi ma wannan zahiri ne ba lalle su san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci Bilal kan sayyidina Abu Bakar ya salla ba su za su yi ijtihadi ce to Abu Bakar ya mana salla su za su iya yin ijtihadi in kuma ba da ijtihadi ne suka yi ba su saurara ne su gani ko akwai shiri da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari har Bilal ya je ya samu sayyidina Abu Bakar to wannan ya nuna falalar sayyidina Abu Bakar da nafsi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan nayi jinkiri to a sa Abu Bakar ya yi mutane sallah to kun ga kuma wannan yana buƙatar in dai haka ne idan har annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma Bilal cewa in lokacin sallah yayi ban zo ba to ka sa Abu Bakar ya yi mutane sallah to ya akai Bilal kuma yaje yace atusalli linnas fa uqim zaka yi ma mutane sallah ne yi iqama to yaya aka yi je tambaye shi haka na'am akwai iskali na'am inda umarni aka bashi babu wani abu da zai hana ya tambaye ce masa to zaka yi mutane sallah cewa shi ya san Abu Bakar din aka faɗa sai je ya same shi domin ta yiwu zai iya cewa a'a a nemi wani tunda ba lalle ya ga masa cewa ga abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba, ko kuma ya iya ce, ko kuma zai iya cewa Sayyidina Abubakar zai iya cewa a'a a jinkirta har Annabi sallallahu alaihi wasallam ko zai zo, zai iya faɗan wannan ko? To saboda haka duk wannan shine zai nuna cewar tambayar da Bilal yayi ba wai dan ba shi da umarni daga ba shi da wato da ya aiki da umarnin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi ba. To sannan kuma a cikin wannan hadisin akwai cewar iqama da kiran liman kan yazo ayi sallah din yana daga cikin ayyukan ladan min wazifatul muazzin, shine zai je ya ce ma liman ayi sallah, haga ya je ya ce ma atusalli fa uqim, zaka yi mutane sallah ne iqama, wazifar ladan ce ya je ya kirawo liman ya ce to a zo ayi sallah. Da kuma kan cewar ladan ba zai yi iqama ba sai da izinin liman, tunda atusalli fa uqim, zaka ba mutane sallah ne iqama, kaga ya nemi izinin sa akan yayi iqama. So daga nan malamai suka dauka kan cewa ladan baya iqama sai da izinin liman. Wa anna fi'l as-salah, da kuma cewa aika yin sallah la fiya mal asr fi awwal al-waqt, a farkon lokaci, muqaddamun ala intizari al-imam al-afdal, ana kaddamar da ita akan sauraron liman wanda yake yafi falala, tunda limancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yafi limancin kowa, amma sahabbai sai suka fifita su gabatar da limancin wanda bai kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a falala ba, dan su samu me, dan samu falalar farkon lokaci, sai suka fifita samun yin sallah a farkon lokaci bisa a saurara har ai sal a wuce farkon lokaci domin a sami yin sallah da liman wanda yake shine afdalu. Kuma a cikin wannan hadisin akwai halaccin yin tasbihi da godiya ga Allah a cikin sallah, domin yana daga cikin zikrullah, baya bata sallah idan mutum yace alhamdulillah ko yace subhanallah a cikin sallah, wannan ba zai bata sallah ba. Koda kuwa shi tasbihin nan da aka yi an yi ne dan a sanar da wani, kamar wannan da yace ku yi, in wani abu ya zo ma mutane ya zo muku a cikin sallah to ku yi tasbihi ku ce subhanallah, kaga subhanallah din nan da aka yi ai wani ake sanarwa, kamar kana zance da shi ne, amma kai zance da shi ba da harafi da sauti ba, ba da magana ba, kai zance da shi da ambaton Allah. To kuma tunda ita sallah dama abin da ta kunsa kenan, ambaton Allah da karatun Alkur'ani, saboda haka babu laifi irin wannan. Idan wani mutum a cikin sallah ya faɗi abin da yake Qur'ani, ya faɗa abin da yake zikiri ne, kamar mutum ne kana cikin sallah, kana cikin sallah sai wani ya zo yana salamu alaikum salamu alaikum, in shigo sai kace udkhuluha bi salamin aminin, yaji ko ba sura kake karanta ba, alqur'ani ne ai, ko faqra'u ma tayassara min alqur'an, sai kace udkhuluha bi salamin aminin. To shi kuma da yake faqihi ne sai ya dau hannu sai ya fahimta sai ya shigo, to ya halatta zai zaman tokan cewar tunda kayi zance da shi ne, kamar kayi zance da shi, amma ba ka ce maka shigo ba, ka aya ce ta fahimta, ta sanya shi ya fahimta, in yana da fahimta ya gane sai ya shigo. To kuma kun ga a cikin hadisin akwai mutum ya daga hannunsa, daga hannu domin addu'a da kuma yabo ga Allah, mutum ya daga hannunsa yayin da zai yi addu'a, duk da yake ba addu'a Sayyidina Abubakar ya ba, yabo ya ga Allah a cikin sallah. Ni'ima ta zo masa cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka tsaya a inda kake, wato a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan ni'ima ce, sai ya daga hannunsa alhamdulillah kafin ya koma da baya din. To kaga ya halatta kenan idan mutum ya ji, idan mutum ni'ima ta zo masa ya daga hannunsa ya godiya ga Allah, ko da a cikin sallah ku yake, ballantana ma in a wajen sallah ne, idan a wajen sallah ne wani abu ya zo maka da ni'ima ka daga hannunka kai godiya ga Allah. Gashi Abubakar yayi a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kyale shi. Kuma haka ya kamata mumini ya zamanto wajen godiya ga ni'ima, bayan zuba inda amfani da waya da sabawa da kallon fina-finan 'yan Amerika da irin chat-chat ɗinsu sai ka ga idan mutum irin wannan ya zo masa sai ka ji ya yi maganar la'ana sai ka ji ya faɗi ba zan faɗi irin kalmomin nasu ba amma kun san irin kalmomin da suke faɗa babu wata kalma ta kirki a yaren ƴan America su kansu kunyar ma faɗa suke sai ka ga sun sanya alamar tauraro wai ba za a iya rubutawa ba saboda kun san ba za ku iya rubuta ba dan me za ku faɗa ɗan jarida haka suke yi idan ya faɗa ko da ku shugaban ƙasarsu ne ba yakan faɗi irin waɗannan kalmomin na la'ana sai ka ga sun sa inda ya faɗa ba za a rubuta abin da ya faɗa ba sai a sanya wani harafin sauran harafan sai a sanya tauraro wato ka fahimta dai abin da ya faɗa domin kalma ce da bata dace ba to musulmi ko ba haka yake ba idan abu ya zo masa sanar ta tajajjudin ni'ima godiya yake ga Allah to mu saba da irin wannan a bakinmu yawan amfani da waya da yawan mu'amala da maganganun 'yan America musamman ta hanyar filafilansu da ake gani shi ne ya sanya ya ɓata harshen mutane kuma harshenka in ya saba da faɗin mummunan magana to wannan shi ne zai kai ka zuwa ga alfasha da batsa ta zamanto ba komai bace a kanka amma in harshenka ya saba da ambaton Allah to sai ya zamanto wannan ya tsarkake harshenka wannan tsarkin da albarkar sunan Allah Allah fa cewa tabaraka subu rabbik sunan ubangijinka alkhairansa sun yawaita in ka faɗi wannan kalmar ka kori shaidan kuma ka samu albarkar sunan Allah wanda za ta bi ka a jikinka albarkar faɗin sunan Allah hatta lafiyar jikinka ma sai ta kawo to sannan a cikin wannan hadisin akwai wato akwai halaccin mutum yayi waiwaye a cikin sallah idan bukata ta sa haka idan bukata ta sa kamar yadda sayyidina Abubakar yayi da kuma kan cewa kayi ma wanda yake yin sallah kai masa zance da ishara babu laifi ya fi bisa kayi masa magana da ibara tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bai gaya masa yace zauna ba yace tsaya a inda kake sai masa ishara duk da shi ba a sallah yake ba amma sai ya masa bil ishara haka ya kamata wanda yake sallah ai masa ishara maimakon ai masa ibara da kuma kan cewar isharar tana tsayawa a makamin wato yi masa magana kuma a cikin wannan hadisin akwai halaccin mutum ya keta sahu kuma ya rinka tafiya tsakankanin masu sallah domin ya kai ya zuwa ga sahun farko sai dai wannan ba ga kowa ba sai ga wanda ya cancance shi yayi haka kamar liman ko kuma wanda yana halin da liman zai buƙace shi domin ya masa istikhlafi kamar idan liman ya ce ina wani shi kuma yana can sahu zai yi istikhlafi yana can sahun baya sai liman zai fita daga sallah ya ce ina wani sai wannan nan to sai ya keto sahu ya toho kuma kowa in ya zo keto sahun aka dan matsaka to ka dan kauce kar ka tsaya ka babbake kai ba a isa ba saboda kaga akwai asali shine yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma kan cewar wannan ko kuma yazo wanda yake yaga wata kafa a sahun gaba da yake so ya toshe ta ko kuma wanda yake kusa da shi zai iya toshe wannan kafa din wannan duk ba za a dauke shi a cikin cutar da masallata ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana na ketare sahu wato ketare mutane a cikin sallah sannan a cikin wannan hadisin akwai karhancin yin tafi a cikin sallah karhancin yin tafi a cikin sallah din nan babi zai zo a kansu amma wannan ya nuna zahirin wannan hadisin ya nuna ga maza ne maza ba za su yi tafi ba amma mata za su da yace innamat tasfiqu lin nisa tafi na mata ne amma Imam Malik ya dauki cewar hatta mata ma tasbihi za su da yace innamat tasfiqu lin nisa ai ma'ana halin al'adar mata ce yin tafi saboda haka ba ta dace ba a cikin sallah la ga maza wala ga mata haka Malik ya dauki wannan fassara hadisin la'alla daya hadisin bai zo masa ba inda annabi sallallahu alaihi wasallam yace man nabahu shay'un fi salatihi إذا ناب أحدكم شيئا في الصلاة فليسبح الرجال ولتصفق النساء. إذا وانا أبي يزوم أنكم أتشين صلاة تو ماذا في تسبيه شيء سبحان الله ما تاكم سيتاتي kaga an ce musu sai kenan saboda ka da yace innama tasfiqu lin nisa tafi na mata ne ma'ana shine abinda aka shar'anta musu su sannan a cikin wannan hadisin akwai yabo ga Allah da godiya ga Allah akan samun matsayi a cikin addini menene matsayi sayyidina Abubakar an bashi wannan matsayi ya gode ma Allah waɗansu su farin ciki suke in suka samu da wani matsayi na duniya to amma wannan matsayi ne na addini to ya cancanci godiya ga Allah jalla wa ala sannan a cikin wannan hadisin ya nuna umarni idan na wato darajtawa ne na ikrami ne to babu laifi ba sai an yi aiki da umarnin ba domin sayyidina Abubakar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi ya tsaya a inda yake ya fahimci kan cewa umarnin yayi ne dan ya bayyana darajarsa sai bai aiki da umarnin ba sai ya koma cikin sahu saboda umarni ne wanda maksudinsa ya fahimci cewa maksudin annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya bayyana matsayinsa ya tabbatar masa da daraja da martaba saboda haka idan bai yi ba bai zamanto ya saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ba an fahimta waɗansu suna amfani da wannan da kan cewa wai a cikin wannan akwai nuna kan cewa ana kaddamar da ladabi akan umarni ba haka bane dan umarnin ba umarni ne wanda saba masa haramun ba inda umarni ne wanda saba wanda bin sa ya zamanto wajibi sai na Abubakar ba zai saba ba bal ya fahimci daga cikin umarnin amra ikramin umarnin bayyana daraja umarnin girmamawa to shi ko wannan idan ba a yi aiki da shi ba zai zamanto an saba ba abinda sayyidina Abubakar yayi kenan waɗansu ba saboda haka wanda suke fassara wannan da kan cewa an kaddamar da ladabi akan umarni ba haka bane sai dai in sun ɗauki umarnin akan cewa umarni ne na wajabci wanda ke kuma ba zai yiwu ba sayyidina Abubakar ya saba ma umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya san na wajabci ne sannan a cikin wannan hadisin akwai cewar musamman abinda yake nuna haka shine sayyidina Abubakar da yayi wannan tawali'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ai bai masa ta'zibi ba yayi ikrarin sa da yace baya cancanta ga dan Abu Quhafa ya wuce gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga bai ce masa ba a'a ai umarninka ne da haka zaka yi sai ya nuna yayi ikrarin annabi manzo Allah sayyidina Abubakar akan fahimtarsa da tawali'un da yayi radiyallahu anhu sannan a cikin hadisin nan akwai halaccin wanda yake al-mafdul kuma baya wanda yake bai kai darajar mai daraja ba ya zamanto shine liman tunda ya ce masa ya wuce sallah kaga ya nuna halacci kenan ko ya nuna halaccin wanda yake kuma baya ya sallah tare da wanda yake shine al-afdal a wajen kuma a cikin wannan hadisin akwai tawali'un sayyidina Abubakar wato mutum ya ambaci kansa da sigar da za ta nuna tawali'unsa ga kansa tunda bai ce ma kana li Abi Bakr ba sai ce ma kana li ibn Abi Quhafa idan da yake kaga bai ce ma kana li ba bai ma ko ce ma kana li Abi Bakr ba ya sai ce ibn Abi Quhafa domin wannan yafi nuna at-tawalu kuma a cikin wannan hadisin ya nuna kan cewar aiki in dan kankani ne a cikin sallah baya bata sallah menene aikin kankanin da yayi wannan ja da bayan da yayi dan aiki ne kankani shi yasa Malik yace idan mutum masbuki ne aka yazo aka riga shi sallah liman yayi sallama ya zamanto babu sutura a gabansa amma akwai al'amudi gabansa ko bayansa ko hagunsa ko damansa to babu laifi ya tattaka ya je inda zai yi sahu da wannan al'amudi kamar mutum yana sallah a can wancan sahu an yi sallama kuma ga al'amudi anan to sai ya tattaka taku daya biyu har ma uku ya tsaya inda zai zamanto ya yi makansa as-sutra wannan aikin dan kankani ba zai bata sallah ba kuma kan cewa wanda ya buƙaci zuwa ga komawa baya a cikin sallah to da baya zai koma ba zai juya ba ya juya ma al-qibla baya dan mu ce juya ma al-qibla baya ya rusa sharadi daga cikin sharadan sallah ta baci ba zai kauce ba kuma a cikin wannan hadisin Ibn Abdul Bar yayi istinbadi cewa babu laifi liman idan yana karatu ya kakare masa a bude masa karatun nasa a gaya masa aya din ta tayar da shi domin idan ya halatta ayi maliman tasbihi idan tasbihi ya halatta to min babu aula ayi bude masa tilawa ko ba haka ba inda za a ce masa subhanallah dan ya fadaka ne wani abu to ayi masa abu in karatu ya kakare masa a bude tilawar gare shi min babu aula wannan hadisin sai daga cikin duk masail din na'am waiwayen ai ka gidan maslahar sallah ne saboda an yawaita tasbihin ya san cewa akwai wani abu shi yasa ya waiwayo to waiwaye a cikin sallah idan dan maslahar sallah ne dan wani abu wanda yake ya taso dan bukata dan haja babu laifi a yi shi waiwayen da aka ki shine wanda yake ba dan bukata ba wanda yake ruguza khushu'i wanda yake rusa khushu'i nutsuwa a cikin sallah waiwaye wanda yake nuna shagaltuwa ka shagaltu da wani abu wanda yake ba sallah ba na'am babin idan suka yi daidai wato waɗanda za su yi limancin sallah idan suka yi daidai a wajen karatu fal ya ummuhum akbaruhum to wanda yafi su girman shekaru ya musu limanci na'am duk waɗannan rijal ɗin mun san su Suleiman ibn Harb al-Basri Hamad ibn Zaid ibn Dirham Ayyub ibn Abi Tamim al-Sakhtiyani Abu Qilaba Abdullah ibn Zaid al-Jarmi da Malik ibn al-Huwayri sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam qala yace mun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam alhali mu muna samari sai muka zauna a wajensa kusan kwana 20 annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai jin kai ne faqala sai yace ina to ko za ku koma gida ko za ku koma garin ku ne to sai ku koya musu ku umarce su umarce su si sallah su sallaci sallar kaza a lokaci kaza wato ya gaya musu salawatul khams su sallaci sallar azhar a lokaci kaza sallar al'asr a lokaci kaza da sallah kaza a lokaci kaza idan sallar lokacinta ya halarto to ɗaya daga cikin ku yayi muku kiran sallah wanda yafi ku girman shekaru yayi muku limanci wato idan suka zamanto daidai a cikin qira'a shi yasa imam al-bukhari yace din suka zama daidai a cikin qira'a kun ga a cikin wannan akwai ishara da cewa wanda za a sa yayi sallah wanda yafi karatu wanda yafi qira'a ya ummul yayi saboda hadisin abu mas'ud al-badri dake cikin muslim ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah wanda yafi mutane yawan karatun littafin Allah shi zai musulmanci shi zai musulmanci to shi ne Bukhari yayi ishara ga abinda hadisin ya kunsa duk da yake hadisin bai cika sharadinsa ba amma hadisi ne ingantacce Imam Muslim ya ruwaito shi kuma yana nuni cewa ilimi shi ake kaddamarwa dan ya ce aqra'uhum li kitabillah yace fa in kanu fil qira'ati sawa in sun zamanto daidai a cikin karatun Qur'ani fa a'lamuhum bis sunnah to wanda yafi su sanin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa in kanu fil sunnati sawa in sun zamanto daidai a cikin sunna fa aqdamuhum hijra wanda ya riga su yin hijra domin wanda ya riga su yin hijra zai nuna kan cewa wato ya fi dadewa cikin addini ya fi dadewa tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ko yafi ka dadewa tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ko da kwana ɗaya ne to ya fi ka sanin addini dan ya san abin da kai baka sani ba ya ga abin da kai baka gani ba to fa in kanu fil hijrati sawa in dai dai suke a hijira fa akbaruhum sinnan to wanda yake su yawan shekaru to shine Imam al-Bukhari bai yi hujja babu wannan hadisin bai cika sharadin sa ba amma ga abin da zai ga hadisin da zai bada ma'anarsa saboda su dai waɗannan da suka zo kuma kwana 20 suke tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ko to ya zo a cikin riwayar wannan hadisin Khalid al-Hadha yace kanu mutaqaribina fil qira'a sun kasance kusa da juna suke wajen qira'a wato sun yi daidai ko ba haka ba kuma wajen dadewa tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam daidai suke ko ba daidai suke ba duk kwana 20 suke saboda haka babu abin da ya zamanto zai bambanta su illa girman shekaru saboda haka idan ana kaddamar da ilimi to idan aka zamanto daidai a cikin ilimi to sai a kaddamar da wanda ya fi girman shekaru kamar yadda wannan hadisin ya nuna waɗansu sun ruwaito suna ruwaitowa saboda sun san kamar yadda muka ce Imam Shafi'i da Imam Malik sun ce wanda ya fi sanin fahimtar addini shi ake kaddamarwa akan wanda ya fi yawan karatun alkur'ani su haka suka zaɓa suna ruwaito cewa ai akwai hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace ya ummul qauma afqahuhum likitabillah wanda yafi fahimtar littafin Allah shi zai mu mutane limanci wannan hadisin suhunun ya ambace shi a cikin al-mudawwana daga mursal din Sa'id ibn al-Musayyib to shi ma kuma gaskiya Sa'id ibn al-Musayyib wanda ya ruwaito daga gare shi akwai inqita'i da Muawiyah ibn Salih dinnan ko ban tabbatar ba ko as-Sadafi ne ko kuma ba in as-Sadafi ne da'if ne idan kuma ad-Dimashqi ne Muawiyah ibn Salih shi wannan amintacce ne saduq ne amma kowanne daga cikin su ba wanda ya hada da Sa'id ibn al-Musayyib saboda haka akwai inqita'i kuma mursal ne saboda haka riwaya ingantatta ita ce ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah abin da yasa ne wannan bayanin saboda tambaya da ɗaya daga cikin ƴan uwa wanda kowace yana cikin wannan majalisi alƙali ya tambaye ni akan wannan riwayar na san ya zo ban hango shi ba amma dai zai ji saboda ya tambayi riwayar ya ummul qauma afqahuhum wannan riwayar mursal ne daga cikin marasil na Sa'id ibn al-Musayyib wanda ta zo a cikin al-Mudawwana amma ita kanta riwayar zuwa ga Sa'id ibn al-Musayyib akwai al-inqifa akwai yankewa a cikin al-isnad a cikin isnadin to wannan hadisin kun ga shine ya tabbatar da cewar girman da ake nufi girman shekaru ake nufi to kuma a cikin wannan hadisin akwai nuna falalar hijira da kuma mutun yayi tafiya domin neman ilimi da kuma falalar neman ilimi tunda duk kun ga an kaddamar da su abinda yake tabbatar da ilimi kenan mutun yayi hijira da wuri ya je inda a matattara addini take dan ya san shi ko kuma yayi tafiya domin neman ilimi a kitabul ilmi ya kawo hadisin wanda sha'abi yake cewa khuduha bi ghairi shay wa kad kana yurhalu biha masirata masafata kaza wa kaza yace ga fa'ida nan hadisi ne na baku ku dauke shi balash ba ko kwabo da kafin a samu wannan ilimin sai an yi tafiya ta nisan kwana kaza da kaza wanda ya nuna muhimmancin rihla kaga sun baggarun su suka taho wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam domin me domin neman ilimi kuma a cikin wannan hadisin akwai irin abin da yake nuni na tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rahamarsa da kuma kulawa da halin waɗanda suke da shi suke cikin sa domin kamar yanda yake a cikin wannan hadisin nan yace law raja'atun to ko za ku koma gida to kaga a ɗaya riwayar kamar yanda ya gabata a wannan hadisin falamma ra'a an qad ishtaqna ila ahalina fa sa'alana man wara'ana yayin da yaga cewa mun yi shauƙin ƴan iyalan mu sai ya tambaye mu wa kuka bari ne a baya sai muka bashi labari to shine sai ya ce to ko za ku koma a wata riwayar kuma yanda yazo to irji'u ila ahlikum fa'allimuhum ku koma gida ku ga ku sanar da su wato sai da ya ce musu to ko za ku koma gida ne da ya ga shauƙin su ga su tafi gida sai su to ko gida za ku koma wannan kun ga duk ya nuna wato mutum ka rinka kula da wanda suke tare da kai inda ba dan shafaka da tausayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ai ba zai damu ba ba ilimi suka zo nema ba su zauna amma sai ya duba halin da suke in samari ya tambaye su a kuka bari a gida to haka ya kamata musulmi mu zamanto mutum ya yi rahama ga iyalansa malami ya rahama ga dalibansa, headmaster ya rahama ga class teacher, malaman makaranta da daliban makaranta. Ba daga zarar ka samu makami sai ka zamanto jabbarun anid ba, ka zamanto bil mu'min kamar yadda Allah ya sifanta Annabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rafiqu ash-shafiq, mai rahama mai shafaka. To sannan a cikin wannan hadisin kuma akwai kula da halin sallah da sauranta, tunda yace ku je ku sanar da su addini, kuma ku sanar da su sallah kaza lokaci kaza, nuna cewar wato muhimmin abin da za a so mu nuna mutane shine al'amarin sallah idan suka musulunta. Saboda haka wannan kuma dama dai yawancin ƴan uwanmu masu wa'azin maguzawa suna daga cikin abin da suke kula da shi wannan, yayin da suka musulunta farkon abin da za a so mu nuna musu sallah, da karatun Fatiha yadda za su yi sallah ingantatta. To wannan shine kun ga wannan ya asalin sa daga sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam take. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعم، إمام البخاري. نعم. فإن كانوا في القراءة سواء. تو وتنبيه تشيني حديثي نبيو حديث مالك ابن الحويري إن إمام البخاري يسامو تشيوا سوتيني دي دي أشكين قراءة تندبع أمبتابا يشي نكي تشابع أمبتابا أما أوتر يواير حديثي شي خالد الحذاء ياشي وكانوا متقاربين في القراءة sun kasance suna kusa da juna a wajen qira'a. To duk da yake wannan lafzar ana cewa mudraja ce, idraji akai, ba shi Malik ibn al-Huwayrith ne ya faɗa ba, Abdullah ibn Zaid al-Jarmi ne shine ya faɗa. To shi kuma Abdullah ibn Zaid al-Jarmi ai yaga Malik ibn al-Huwayrith, tunda yaga Malik ibn al-Huwayrith ba zai zamanto wani abu wanda yake na nisanci ba, akan tunda ya ganshi to ya san su cewar su daidai suke a cikin qira'a. Sannan kuma ɗaya daga cikin abin da yake sanya ake samun bambanci wajen yawan qira'a shine bambanci wajen zama tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda yafi dadewa wajensa sai ka ga yafi yawan karatu. To kasancewar sun zo kuma gabaki ɗayan su sun zamanto wanahnu shababa, samari ne su, a wata riwayar mutaqaribin, masu kusan da juna wato wajen shekaru, kuma suka zauna kwana 20. To adba al-ghalib shine cewar da su zamanto daidai wajen qira'a, tunda suna sun zo ne wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba abin da ya kawo su illa su musulunta su koyi addini daga wajensa. So da haka abin da za su koya na al-Qur'ani da abin da za su koya na sunna, kaga za su zamanto daidai wa daida, tunda tsawon zaman su kusan ɗaya ne. An san cewa ba mutane nan lai su zamanto ɗaya ba, idan suka zamanto ƴan aji ɗaya galibi za su zamanto wani ya fi wani. Amma ai ko anan ana cewa alal misali ƴan aji ɗaya izufin wato ƴan aji ɗaya juzo amma za su, saboda haka abinda za a yi ta karanta musu kenan juzo amma, duk wanda yake wannan ajin juzo amma ya yi. Idan kuma ya zamanto kan cewa bai haddace juzo amma ba, wannan ba zai hana ya zamanto shi ne na baya ba, amma sauran ƴan aji duk sun hajji juzo amma, saboda haka kaga sun zamanto daidai tunda ƴan aji ɗaya ne. To da ka duk wannan suna cikin dalilai da za ka ga babu mamaki Bukhari ya istinbatin cewa daidai suke a cikin qira'a. Ko ka yi da wani suka a kanka? Istinbatinsa ba, tunaninsa, zurfin tunaninsa ƙwarai da gaske. To da ka kun ga wato malaman hadisi ba wai kawai kamar yadda ake ɗauka kawai hadda suka sani ba, a'a haddar da suke da fahimta. Kaga wannan ai fahimta ce mai zurfi mai rintsi Imam al-Bukhari yayi, wanda in wani ma bai gane ba, ƴan wannan zamanin da ake yin aji-aji a karatu za su gane. Zaka iya cewa ƴan level 100 ga matsayinsu, ƴan level 200 a jami'a ga matsayinsu, ƴan level 300 ka san ga matsayinsu, saboda irin tafan da suke karanta da yanda syllabus yake. Na'am. Alaikumus salam. Maganan ya jawo mamu ya jawo masbuki yayi istikhlafi na'am to wato idan liman ya janyo ya zamanto wanda ya janyo masbuki ne ina zuwa zai iya yiwuwa ya tashi liman da ya juya da ya tashi janyo wani wanda ya janyo a cikin sahun farko masbuki ne domin ta yiwu wanda ya janyo din ba da shi aka fara sallar ba daga baya ne da ya zo ya ga kafa sai ya shiga bai samu raka'a farko ba kuma sai liman ya janyo shi da liman ya janyo shi ya san shi masbuki ne in ya san shi masbuki ne babu iskali liman ya tafi a raka'a ta ya janyo shi a raka'a ta biyu saboda haka zai yi raka'a ta biyu tare da su kamar yanda yake tunda ya san a raka'a ta biyu ake ya yi raka'a ta uku ba zai zauna ba ya yi raka'a ta hudu ya zauna ya tahiya tare da su tunda kamar sallar liman yake an fahimta tunda ya cika sallar liman ne sai suna jiran su zai yi sallama sai ya miƙe suka ce subhanallah subhanallah ya watsar da su ce ku tayi ku ta subhanallah din ku ni na san abin da nake yi su waɗanda suka san cewa ai masbuki ne suka yi shiru amma kamar wanda suke can sahun baya su ya gafi ai kaga subhanallah za su tayi ko to shi kuma suke ta subhanallah shi kuma yana da yaqini cewa ai cika sallar sa zai yi saboda haka kaga babu wanda zai yi sallama ya kyale shi imma waɗansu malamai ba za su bi shi ba sai su zauna ma wanda yake ku bai sani ba sai ce to a'a to ya aka yi zan bi shi ne ko ba zan bi shi ba duk wanda ya tashi ya bi shi kaga yayi sallar azhar raka'a biyar to sallar sa ta baki tunda yana da yaqini cewar sallah ta cika ya bi shi ya ya kara wanda yake shakka wanda ko yake shakka cewa sallar ta cika ko bata cika ba sai ya bi shi sai ya bi shi daga baya ga kowa ya zauna aka yi sallama suke sallama tare to shi kaga ya yi ƙari to amma liman zai ɗauke masa wannan ƙarin tunda yana da shakka kun ga halin ya sani kenan to a ƙaddara cewa bai sani ba bai san cewa shi a masbuki ba ne saboda haka da liman ya janyo shi shi ya ɗauka wani ita ce raka'a farko an fahimta sai maimakon ya zauna tunda raka'a ce ta biyu wajen sauran mamu sai ya miƙe suka ce masa subhanallah shi kuma a yaqini yake kan cewa wannan raka'a ce ta farko kaga ba zai bi su ba sai ya kyale su da subhanallah shi to su kuma dole su bi shi idan suka bi shi a raka'a ta uku wadda za ta zamanto ta hudu ce shi ta uku ce a wajensa su kuma za su zamanto ta hudu to ba za su bi shi ba yayin da ya miƙe sai su zauna fi tahiya fi ta'addu'a suna jiran sa ya zo idan ya zo sai su sallama tare an fahimta saboda ka duk ta fuska biyu babu iskali iskalin kawai ga wanda ya bi shi ne bayan ya san cewar a sallah ta cika shine sallar sa za ta baki idan akwai masbuki dole ne ya bi shi mana inna maj'ila al-imamu liyutamma bihi oho okay, lokacin da sallar ta kare ya zamanto sauran raka'a da ya ga mutane sun zauna shi kuma ya yi miƙe an ce masa subhanallah ya ki dawowa akwai wani masbuki dan uwansa to shi masbukin dan uwansa ai ke yiwu ya cewa shi masbukin daga baya ya zo ba raka'a ɗaya zai ba wata kila raka'a uku ma zai raka'a uku zai yi saboda haka shi ba zai bi shi tunda zai ga kan cewar an yi masa tasbihi saboda haka zai zauna ya jira sallar liman sallamar liman ne sai zauna idan liman ya dawo ya sallama sai tashi ya kawo rako inda ya rasa ba zai bi shi ba tunda bai san cewar shi masbuki bane wa duk masbukai ne tare duk raka'a ɗaya ce sai saura to in yana da sani zai aiki da sanin sa ai al-qudratu ala al-yaqini yamna'u min adh-dhann yana da kudura akan yaqini ya san cewa raka'a limamin nan da ya miƙe yake wannan raka'ar yana cika sallar sa ne tare suka shigo saboda ka sai bi shi sai wannan na'am wai akwai hadisi da yake idan mutum ya rasa wani abu ko a kafa ko a hannu bai halatta ya limanci ba ko dan yatsa ko wani abu babu dalili akan wannan nukusani a cikin halitta wannan ba zai hana limanci ba idan dai wannan ba zai hana shi wani rukuni daga cikin rukunnan sallah ba ne in ba zai hana shi rukuni daga rukunnan sallah ba idan kamar a ce yana da wata larura da ba zai iya ruku'u ba ko sujada to wannan shine za a ce wannan wato tawaya a cikin halittar ba za ta bashi dama a nada shi a matsayin liman ratibi ba to sai wannan yace assalamu alaikum Allah ya kara kiyaye mana malam amin malam menene hukuncin yin gyaran murya a sallah yin gyaran murya a sallah akwai tafsil a ciki idan mutum yayi gyaran sallah ne saboda bukata saboda wata bukata to ba ta bata sallah alal azhar wannan shine zabin Khalil ya nafi a cikin ta a cikin muftasar kuma kamar yanda yazo an ruwaito sayyidina Ali radiyallahu anhu ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gyara murya sanahna to yin gyaran murya idan bukata ce ta sa a cikin sallah babu laifi amma in ba bukata bace idan wasa ne kawai a cikin sallah mutum yake yi to wannan madhabar Imam Ahmad sun bata sallar sa amma a madhabar Malik sun ce sallar bata bace ba tunda ba magana bane sai dai ma al-karaha tare da karhanci ba a so saboda yayi abu wanda yake na wasa a cikin sallah duk da yake bai yi abu wanda yake zai bata sallar ba saboda haka idan mutum har abu ne ya zo masa a cikin sallah maimakon yayi ma gyaran muryar da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa fal yusabbihu ar-rijal wal tusabbihu an-nisa wato maza sai su yi tasbihi mata kuma sai su yi tafi saboda haka idan a cikin sallah ne idan ya zo maka maimakon kai gyaran muryar to kai tasbihi ko ka ɗaga murya da karatu ko a inda ba a bayyana karatu ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda sahabbai suka ruwaito an ruwaito a sallar azhar an ce wa kana yusmi'u nal ayata ahyanan yana jiyar da ya kasance yana jiyar da mu aya guda na karatu a cikin sallah shi yasa suka gane a wata sallah ya karanta a sallah azhar ya karanta suratu sajda wata ran suka ruwaito ya karanta sabbih saboda an ji ta hanyar ya jiyar da su aya to kaga in kana karatu wani yazo yana sallama sai ka ɗaga murya da karanta aya ko kuma ka ɗaga murya da kabbara zaka yi ruku sai kace Allahu akbar kaga zai gane cewa sallah kake yafi bisa kace zaka yi gyaran murya na'am sannan wanne ta Allah kara malam lafiya da nisan kwana mai amfani amin malam tambaya ka kamar masu bin mai cika sallah suna kasarufa shi zai cika su za su yi kasaru nagode a idan su suna kasaru kuma yabi wanda zai cika sallah wanda duk yake kasaru yabi yayi sallah a bayan wanda yake cika sallah wajibi ne ya cika sallah tare da shi wajibi ne ya cika sallah tare da shi sai ya sallah raka'a uku shi ma idan da sharadin ya samu raka'a daya idan ya samu raka'a daya to dole idan ya yi sallama ya cika sallah ba zai ce alal misali ya zo ya samu liman a raka'a ta uku ta sallah azhar sun yi raka'a biyu liman ya yi sallama sai shi ma kawai ya yi sallama ya cika hudunsa ya ce to ni kuma ai na samu biyu na tare da shi sai shi ma ya yi sallama ba zai ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man adraka raka'atan min as-sala faqad adraka as-sala wanda ya riski raka'a daya ta sallah to ya riski sallah ma'ana ya riski hukuncin sallah na ce idan ka samu raka'a daya tare da liman ka riski hukuncin sallar liman in ta zaman gida ce ka riski sallar zaman gida amma idan ka zo ya riga ya dago kansa daga ruku'u a raka'a karshe kaga baka samu raka'a ko daya ba sai ka shiga sallar tare da shi to in yayi sallama kaga baka samu raka'a ko baka samu sallar baka samu hukuncin sallar liman ba sai ka tashi sai kai raka'a biyunka to shi za ka ga mutane waɗanda suke da wayo na fuqahawu in suna so su samu ladan in suka ji ana sallah sai fito a hankali a hankali ai tafiya da sakina sun ji yana raka'a ta uku suka sake lakaki a hankali a hankali sai da suka ji tukuna ya dago daga raka'a ta hudu sannan sai su sauri sai su zo su shiga sahu kaga ba su samu ko raka'a daya ba sai su sai su sallar su raka'a biyu eh ma ai abin da suka yi kenan ma adraktum fa sallu abinda kuka samu ku salla abinda ya kubce muku kuma ku cika abinda ya kubce musu na sallar su tunda ba su samu sallar sa ba ba su samu sallar sa ba tunda ba su samu raka'a ba na'am an fahimta ko saboda haka ba haka ba zai yiwu ba kuma ka shiga sallar tare da shi yana cika sallah sai kuma kana kasaro idan aka yi raka'a biyu ya miƙe zuwa raka'a uku sai kai sallama ka kyale shi ko kuma idan ka ji an ce nan wato ka zauna ka jira liman ya dawo ku yi sallama ku yi sallah tare da kai raka'a ta biyu sai ka zauna ka ce ya zo ya same ni idan ya gama raka'arsa guda hudu ya zauna ya zo zai sallama sai ku sallame tare kai kana jiran sa kai kai kasarunka ba za ka yi haka ba duk da yake akwai malamai da suka faɗi wannan duk furo ne a mazhabar Shafi'iyya amma a mazhabar Shafi'iyya ne kadai Nawawi Imam Nawawi ya kawo suwar din a cikin Al-Majmu' babu amma wannan duk tawassu'i ne wajen aqisa wanda suka yi ba maganar imam din bace aqwal ne a mazhabar wanda malaman su suka yi shi ma na takhriji a fitarwa ba daga maganar al-Imam Shafi'i ba to sannan wannan yace mallan nan Allah ya kara ma Dr. Lafiya Amin naji kai magana akan zakka to gaskiya ni kamfani ne da ni kuma kullun ina production kuma a ciki nake bukatuna gaskiya ba na gane nawa ne yake ya shekara a hannuna abinda nake yi kawai ina tattara duk kudina da kayan da suke store sai na yi musu zakka gaba daya yaya abin yake dakta eh wato abin da kake da shi abin tunda kana production ne zaka sanya rana a cikin shekara wannan rana ta cikin shekara sai ka duba kudin da yake hannunka sannan ka duba kaya waɗanda yake ka yi production din su sannan sai ka kimanta su kimar su ba production cost ba a inda ka yi su ba kimar su a inda suke a kasuwa wato kudin da ake sayar da su a kasuwa yanda kai mutane suke sayan su a kasuwa ba yanda kake sayar ma 'yan tsari ba ba yanda kake sayar ma 'yan tsari ba yanda mutane suke saya na'am afwan yanda kake sayar ma 'yan tsari yanda 'yan tsari suke saya daga wajenka ba production cost din ka ba tunda anan ne zaka dora ribarka saboda ribarka abin da yasa ake fadan wannan dan ribar kamata shiga cikin abin da za a fitar da zakka sai ka yi a kimar da suke sayar ma 'yan tsari sai ka ga kimar su waɗannan kayan gabaki daya idan akwai a bashi wanda ka ci na production wanda ake binka sai ka zabtare wannan bashin sai ka zabtare wannan bashin da ake binka tunda bashi ba a fitar masa da zakka to idan ka zabtare abin da ya saura in ya kai misali sai ka fitar masa da zakka to sannan kai kuma kayan da mutane suka zo suka dauka bashi a wajenka duk lokacin da wani ya zo ya biya ka tunda ka riga ka fitar da zakka to daga ya baka daga ya biya ka kudin suna shigowa sai ka fitar musu da zakka duk lokacin da wani ya zo ya biya ka ba sai ka jira haul ba tunda haulin asalin ya riga ya wuce to duk wanda ya biya ka yana biyan ka sai ka fitar da zakka fauran a wannan lokacin ta haka za ka yi zakkar wallahu ta'ala a'ala na'am eh shekarar musulunci ai mun sha wannan magana ai an gama wannan wanda da yake da ko mutane da dama alhamdulillah jazakumullahu khairan mutane da dama sun bugo suna ta yi mun fatawa waɗansu ma sun zo har office kan yadda za su yi dan da suna fitar da zakkar da shekarar turawa ne da suka ji wannan fatawa kuma suna so su canza da yadda dan har nayi bayanin yadda ake formular yadda ake yin lissafi na'am na'am bari mu amsa wannan ta ƙarshe tambayoyi ne an aiko da yawa wannan ya ce mace ce mai ciki lokacin Ramadan ba za ta iya azumi ba shin bayan ta haihu ramawa za ta yi ko kuma in ta ciyar lokacin Ramadan din yayi saboda wasu suna cewa ciyarwar ta isa ni ba na gaskiya ba na fatawa da cewa ciyarwar ta isa ba a ciyarwa sai idan wanda yake ba zai iya azumi ba har abada shine yake ciyarwa amma duk wanda yake rashin lafiya ce wanda mai ciki rashin lafiya ce in ta samu sauki ta samu karfin jikinta sai ta rama adadin kwanakin da yake kanta za ta yi lissafi ta rama ba ciyarwa za ta yi ba sannan akwai mun ji qualities da aka zayyano domin sharadin limanci. Abinda nake son ji shine akwai nassi ne sarihi da yazo sai mai aure za a rinjayar alimanci akan mara aure, ko kawai hadisin Bahaushe ne don a bawa marasa aure haushi ne a huta lafiya? A ba don a ba ku haushi bane marasa aure, ba don a ba ku haushi bane, kawai saboda wannan suna faɗan sharadin liman ratibi, ba wanda kawai za a tashi ya yi sallah an haɗu ba. Wanda yake liman ratibi, wanda ake naɗa shi ya zama to shi ne limani wanda yake rike da matsayi, yake rike da wato matsayin limanci, sarautar limanci. Abin sarautar ce ba na so na faɗa, amma don ku fahimci abin da ake nufi, mansibi ne, naɗi ake yi. To wanda yake sarauta ce, sarautar limanci, wanda yake rike wanda ake so a ba mu sarautar limanci ya zama to yana da aure, saboda ana ganin wannan yana daga cikin kamala, yana daga cikin kamala. Kuma kun ga ai akwai hadisin cewa wanda ya aure ya cika rabin addinin sa, ya ji tsoron Allah a cikin ɗaya rabin. To duk wannan yana daga cikin bukatun. Akwai ƴan uwa waɗanda akwai ɗan uwanmu da jiya ya zo nan da sabuwar mota, yana komawa gida, barayi suka sace motar nan. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya dawo masa da haƙƙinsa, Allah ya mayar masa da haƙƙinsa. Su kuma waɗannan wanda suka, Allah ya tona asirinsu, Allah ya sallaka rundunoninsa a kansu, Allah ya takura musu ƙasa duk da yalwata, Allah ya dawo masa da haƙƙinsa, Allah ya musanya masa da abin da ya fi alkhairi. Akwai Alhaji Baba Duna, Allah ya yi ma matarsa rasuwa, muna roƙon Allah ya mata rahama, Allah ya gafarta masa. Akwai Abubakar ƴar Adwa, Allah ya yi masa rasuwa, shi ma muna roƙon Allah ya gafarta masa, Allah ya yafe masa zunubansa, Allah ya sa aljanna makomarsa. Akwai wani wanda yake bin wani kuɗi, muna roƙon Allah ya fito masa da haƙƙinsa. Akwai kuma wani wanda yake da buƙata ta musamman, da ma waɗansu duk waɗanda suke da buƙatu na musamman na ko harkar kasuwanci, ko harkar biyan buƙatar wata buƙata da suka sa a gaba, ko harkar karatu. Duk muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba su biyan buƙata, ya ba su nasara a cikin abin da suke nema, ya sanya musu albarka a cikin abin da suke nema. Yan uwanmu marasa lafiya, muna roƙon Allah ya ba su lafiya. Yan uwanmu, ɗan uwanmu wanda ya yi ihsanin shinkafa da aka rarraba ma mabuƙata, muna roƙon Allah ya karɓa masa abinda kuma ya yi niyyar nema, abinda kuma ya yi ƙaunar samu na wannan aljannar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata, Allah ya bashi. Mu ma Allah ya bamu ƴan uwa da kuma suka yi kokari wajen rarrabawa da ɗaukar nauyin wannan, Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ya cika musu a mizanin kyawawan ayyukansu, kamar yadda suka zamanto sababi ga yayewar wato kunci ga bayin Allah da saukar rahama a gare su, su ma Allah ya ji kansu, Allah ya yaye musu dukkan kunci na duniya da na lahira, da kuma su da wanda ya bayar da wannan kokari. Waɗanda ba su da lafiya, akwai waɗanda suka yi mana wasiya na yi musu addu'a, na roƙon Allah maɗaukakin sarki ya inganta musu lafiya. Akwai wanda za a yi ma aiki, muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba da nasara akan aikin da za a yi masa, Allah ya ba shi lafiya.